sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis. Na yau Juma'a 15 ga watan Fabrairu ta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, wasu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin barazan gine-ginen da suka rubuje sanadiyar mummunar girgizar kasar nan da ta auku a Turkiya da Siriya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro a Munich. Sannan a karan farko Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin.
To kanin labaran kenan. A babin rahotannin mu kuma za a ji halin da ake ciki a Najeriya inda al'ummar kasar take ta fama da karancin sabbin takardun kudin naira. Har ila yau a Najeriya dai inda ayi rage sauran mako daya a gudanar da babban zaben. Mun samu tattaunawa da Hajiya Halima Baba Ahmad yar fafutuka ne neman ganin an tabbatar da al'umma mai inganci. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Baya ga haka zamu karanto muku kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email. Amma dukkanin waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin barazan gine-ginen da suka rubuje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau din nan Juma'a. An dau Usman Halibiye dan shekaru 15 zuwa wani asibiti a Antakya. Daga bisani kuma an samu ceto wasu mutane biyu, Mahmud Ali Sakirglu mai shekaru 26 da Mustafa Abci mai shekaru 33 daga cikin barazan wani gini a cewar kafar labarai ta DHA. Bayan da aka ceto shi an nuna ma Abci sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula a cewar kafar labarai ta Reuters. Mutane dai sama da 41,000 ne suka mutu a Turkiya da Siriya sanadiyar wannan girgizar kasar baya ga dubun dubatan waɗanda suka rasa muhallansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin wani jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin Munich a yau dinnan Juma'a ta kafar bidiyo. Bara masu halartar wannan taron sun yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da kar ya mamaye Ukraine. Taron wannan shekarar na zuwa ne yan kwanaki kawai gabanin ranar zagayowar fara mamayar wato 24 ga watan Fabrairu. A jawabin da yakan yi kowane dare, Zelensky ya ce an saki mutane 101 daga hannun Russia da suka tsare su ranar Alhamis. A karan farko, Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin, inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornets da kuma B-1B bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar ma India kayan yaki wato Russia. India wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarihi Soviet don ta inganta wato tsaron sararin samanta ta da matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine. Sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka na wannan baje kolin wato shine mafi girma tun bayan da aka kafa wannan wato bajar koli wanda aka yi shekara-shekara.
To in an jima Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma bari mu leƙa babin rahotanninmu inda 'yan Najeriya suka shiga mummunan matsin rayuwa a sakamakon sauya manyan takardun kasar na naira. Lamarin da ya haifar da hatsaniya a sassan kasar daban-daban. abokin aikin mu Haruna Shehu Mararaban Jos ya zanta da wasu abokan aikin mu a wasu jihohi domin jin halin da ake ciki. Haruna, gare ka.
To a halin yanzu ina tare da abokan aiki na Isa Lawal Ikira daga Kaduna da Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano da kuma Babangida Jibrin daga Lagos. Waɗannan jihohi guda uku da Majigawa suna ɗaya daga cikin wuraren da gwamnonin su suka bada umarnin cewa a ci gaba da amfani da tsofaffin manyan takardun kuɗi na 500 da kuma 1000 duk da umarnin da shugaban ƙasa da kuma babban bankin Najeriya ya bayar cewa waɗannan manyan takardu sun daina aiki daga 10 ga wata 200 ce da a ci gaba da amfani da ita. To amma shin ya mutanen waɗannan jihohi suka ɗauki waɗannan kiraye-kiraye da gwamnonin su suka yi? Bari mu je ga Isa Lawal Ikira daga farko. Isa Ikira, gwamnan Nasiru El-Rufa'i ya ce amfani da tsofaffin kuɗi suna nan daren dam. Shin ya jama'a suka ɗauki wannan sako?
To gaskiya ba su ɗauki da wani muhimmancin gaske ba, musamman ganin cewa a wancan karan da aka dakatar ranar 31 ga watan 1, wato sun yayi irin wannan kiran, kuma mutane sun ci gaba da amfani da kuɗin amma wasu ba su ji da daɗi ba. To wannan karan ganin cewa shugaban ƙasa ne da kanshi ya fito ya magana da safe ya ce a 200 ko za a karba, sai kuma aka ce gwamna ya fito ya ce a karɓi su kuɗaɗe. To gaskiyar magana da yawa ba su yarda ba, kuma waɗanda su kashe kan bane ba su yarda ba, masu karɓan ne. Yanzu haka yau tun safe na je kasuwar kawo, mafi akasarin mutanen ko ɗaya mutum ya fito wa shagon gaba saboda yana tsoron an ba shi kuɗi ba zai karɓa ba, ko kuma ka gaskiya sun fito amma mutum zai gaya maka cewa in kana da sabon kuɗi ko transfer, to in ba kuɗi sabon kuɗi ba transfer, to gaskiya ba ciniki. Haka gidajen mai
akwai barazanar da shi gwamna ya yi kamar na sa kafa wando ɗaya da musamman bankuna da sauran mutane da suka ji karɓan wannan tsofaffin kuɗi. Shin wannan barazana kana ganin za ta yi wani tasiri ko kuma tana tasiri?
To ai abin da ya faru shine mafi aka samu bankunan ma sun riga sun rufe, wasu kuma an je za su yi magana cewa ai su gaba ɗaya damuwar su shine in sun magana kai kuɗin. Ɗazun nan na yi magana da wani ma'aikacin banki yake gaya min ba abin da suke yi.
Mahmud Kwari, kaji abin da Isa Ikira ya faɗa akan halin da ake ciki a jihar Kaduna, shin ya abin yake a Kano da Jigawa?
To Haruna, kusan za a iya cewa wato duk sahun ɗaya ne, domin tun lokacin da mutane suka fahimci wancan jawabi na shugaba Muhammadu Buhari a jiya, suka dinga kaurace wa waɗancan kuɗaɗe na takardun naira 300 a naira 500,000. Kafin wato bayani ya bayyana, idan ka je kasuwanni irin su Singa, irin su ƴan kaba da makamantansu, za ka ga ana maleji ana karɓa haka. Amma zuwa 12 rana na je misali zuwa ƙarfe 1, inda zance karaɗe ko ina, za ka ga mutane suna kyamar waɗancan kuɗaɗe na takardun naira 500 da naira 1,000. Sai dai waccan 500 da naira 200 da aka yi magana, ko kuma sabon kuɗi na waɗancan rukunin kuɗaɗe.
Ina batun barazanar kwace lasisin aiki da gwamnati ta yi cewa idan har su bankunan suka ƙi karɓan waɗannan manyan tsofaffin kuɗaɗe haka?
Kai Haruna, abin la'akari ma shine waɗancan kuɗaɗen da ake ma magana fa, da sabbin da ma ita tsohuwar da aka ce a karɓa fa, ba masu sosai, ƴan kalilan ne suke yawo a hannun mutane. Saboda haka su kansu bankunan tun ma kafin wannan barazana ta zo, da yawa daga cikin rassansu, misali idan banki yana da rassa guda 10 a Kano, cikin birnin Kano da kewaye, za ka ga cewa bai fi ma wato rassa guda 3 ko 4 ne ma suke aiki ba, saboda yawanci babu ma kuɗin da ake kai komo ɗin da su. Sannan kamar jiya na ga sanarwar da gwamnatin Jigawa ta yi cewa tana barazana ma duk wanda bai karɓa ba daga ɗaiɗaikun mutane zuwa kamfanoni ko bankuna. To ai zancen da ake yi, su kansu ma waɗanda ma suke zuwa kasuwa ɗin ba su yadda ka ba su kuɗi ba in ba 200 ɗin ba ko sabon kuɗi. Saboda haka wasu sun ma rufe kaiwa kasuwa ma. Da haka idan ni na ganin wannan barazana ba ma ta yin tasiri, domin in za ta yi aiki ba kusan kashi kaso da yawa na mutanen Jiga za ka iya cewa ta yi aiki a kansu, domin har da kosai ba ta karɓa.
To Babangida Jibrin, kaji abin da Isa Ikira ya faɗa akan halin da ake ciki a Kaduna da kuma Mahmud Kwari a Kano da Jigawa. A Lagos an samu 'yar hatsaniya, shin ya lamarin yake a nan?
Eto kamar kawo yanzu da za a iya cewa hankali ya kwanta jami'an tsaro sojoji da ƴan sanda sun fito sun kwantar da hankali don ganin tarzoma da tafi a wajen wani kasuwa da ake kira kasuwar Maltwef da kuma wanda aka yi jiya a Ikorodu ko da yake na Ikorodu jiya yana da nasaba ne da rikici tsakanin sojoji da ƴan sanda aka ce to amma na yau da safiya yana da nasaba ne da wannan batu dan karban tsaffin kudade kamar da gwamnati ko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni cewa za a ci gaba da karban 200 kuma a daina karban 500,000. To kawo yanzu dai hankali ya kwanta amma dai babu matsala kamar da ka sani Lagos an dade dama ana mu'amala da hanyoyin sadarwa wato kamar su POS din nan kenan da kuma transfer. To kananan ƴan kasuwa na Lunguna da Sakura su ne aka samu wannan matsala kuma aka nemi a tada hargitsi matasa ƴan zauna gari banza da aka fi sani da area boys. To amma kawo yanzu hankali ya kwanta an ci gaba da kaiwa da komowa. Shi bayanin da gwamna Sanwo Olu ya yi cewa a ci gaba da karɓan waɗannan kuɗaɗe kuma duk wanda bai karɓa ba za a ɗauki mataki a kansa. Ina ganin kamar da wasu ke bayani ba su ne da ke da alaƙa da siyasa amma su kansu gwamnoni sun san da kyar mutane za su yarda da maganan nasu ganin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito jawabi ga ƙasa a jiya da safe.
Abokan aiki na Babangida Jibrin Isa Ikara da Mahmud Ibrahim Kwari kenan. Muna godiya gare ku.
An gaishe ku Haruna Mahmud Kwari Isa da Babangida Jibril. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara ziyararsa ta sassan Turai daga yau dinnan Juma'a da halartar babban taro kan harkokin tsaro a birnin Munich. Zai kuma je Turkiya da Girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar Ukraine da Rasha ta yi wato 24 ga watan Fabrairu a kuma daidai lokacin da Turkiya ke ci gaba da ayyukan ceto bayan mummunar girgizar kasar nan da ta yi matukar illa ga wannan kasa mambar kungiyar NATO a makon jiya. A yayin da Ukraine ke shirin fuskantar wani gagarumin hari daga Rasha da yiwuwar shugabannin yammacin duniya da ke wannan taron su sabunta kudurinsu na taimakama Ukraine. A ƙarshe, wasu fayafayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen ƙasar Iran da dama a yau dinnan Juma'a. Fayafayen bidiyon waɗanda ba iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran babban birnin ƙasar ta Iran da biranen Iraq da Isfahan a cewar wata gamayyar kungiyoyin rajin kare yancin dan adam a Iran din. Wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki 40 bayan da Iran ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi a baya a kasar. Zanga-zanga ta fara barkewa ne a watan Satumba bayan da Mahsa Amini Bakurdiya yar shekaru 22 wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lullubi yadda ya dace ta mutu a hannun ƴan sanda bayan ƴan kwanaki da tsare ta.
An gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu dai muna Najeriya, inda ake harramar yin zaɓe wanda al'ummar ƙasar suka daɗe suna dakunsa. Na samu tattaunawa da Hajjia Halima Baba Ahmad, ƴar fafutuka kuma shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Tambayar da na yi mata ita ce la'akari da yadda ake yin, wato idan aka zo zaɓe ake yin jam'iyya ba ɗan takara ba, yaya kuma ga baya ga rashin tsayawar mata takara, wace irin mataki ya kamata al'umma su ɗauka domin tabbatar da an zaɓi shugabanni na gari? Ga kuma abin da ta ce.
to kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa mu mutane da yawa ba saboda kar su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa kaman maganar da kuke cewa muna so mu ga mun tabbatar ba jami'a za a yi ba mutum za a yi wannan muna tsakarin mutane su fahimta da sauran su ma alhamdulillah amma fahimta yanzu kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zago saboda idan har akwai angule da kan zagon ko to za a samu competition da a samu gasa sosai amma aka ce duka an bi maganar wai a zabi party guda ɗaya ne nan ba zai kai mu ba alhamdulillah yanzu mutane sun fahimci wannan maza da mata duka kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaben nan da rai da lafiya kowa ya gode bajin kansa na cewa ba yanda ɗan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasa samun gasar ne kaɗai zai kawo mana sauƙi irin samun wannan rashin adalci na shugabannin mu da kuma idan muka barka ɗan kuɗin su ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shikenan Allah ya so ya yarda maganar mata gaskiya muna da matsala matsalar da muke da shi shine kamar yadda riga muke ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokacin da mun yi aikin komai mun gaba a'a yanzu dai cin Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da aka fara gyara aka kuma an yi riga da an yarda da wannan din a cikin al'umma shine muke so yanzu kuma in Allah ya so ya yarda da mu ci gaba da irin aiki ne ba wanda za a ce da aiki lokacin zabe ba kadai a'a wannan lokacin ya wuce aiki ne wanda zai zama na kullun na mu ƙara fahimtar da mutane ƙara gane yadda rayuwa take amma Allah ya taba ku al'umma muka ƙara fahimtar yadda rayuwa take ita kanta gwamnati za ta sauke ne mana abubuwa da yawa saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba daya yadda take da muhimmancin su to gani alama ne na cewa ƙasar mu gaba daya ta samu ci gaba sosai saboda shugabannin mu da su dade mana ayyuka hankali a kwance ba wani matsala da sauran wasu abubuwa hakan nan kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba na biyu mu ne mu kanmu mata lokacin muna da matsala matsalar mu shine mata mu ba ma da kuɗin da za mu ɗauka mu bayar a wajen kanta ko kuma wasu abubuwa haka to wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa mun fito da yawa saboda kowa tana tunanin bata da kuɗi na ɗaya na biyu su kansu mazan ba ta so mu mata mu fito mu taka rawan gani saboda sun san in mu mata muna yi Allah na taimako ba muna samu gaba gaba da abin zaɓen maza a ƙasa saboda kowa ya san iya gudun mace ƙarƙuni ne da abin hannu kuma mata gaskiya mu mun san cewa mu na mata ba macen da za ta hauta so cewa ana zalunci ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko ƙanwarta amma yawanci maza suna da wani abu ban san me yake damu maza ba Allah na tuba ka yafe ni ba sa la'akari da wani abin da zai je ya dawo ya shafi kuma da sauran su amma kin ga mata gaskiya muna tunanin wannan duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sa ran tana duban bakin gata ne dama an ce mu muna da rauni na gode wa Allah ma da yimu masu raunin saboda raunin mu ne yakan sa muka yi taka tsantsan a cikin lamura mu insha Allah
batun a ce wasu mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin campaign kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da ta yadda wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartarta su mara mata baya domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajinta ta
alhamdulillah wannan gaban da kika dauko gaba ne wanda tunta da mun da ɗaya muna yin wannan shirye shirye wannan abubuwa akwai program da aka yi division 2020 ta a wancan lokaci ni ina cikin group din da muka yi wasu abubuwa wanda za mu dauki mataki Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka dukkanin sanayi da a samu sauki wasu abubuwan amma yanzu ba alhamdulillah tun da yanzu ga wasu party suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayen fom da sauran wasu abubuwa tun da ai an samu ci gaba abin da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa din kenan
to Halima Baba Ahmad kenan akan zaben cancanta a zaben 2023 a Najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da yake ƙwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo to kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na hotel a nan Amurka ta sa a latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turanci hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19 wadannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai sako zuwa dakunan kwastomomi misali a hotel din Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California Alex Martinez shine manajan hotel din
There's guests that like that the fact that they can have items delivered
yace akwai kwastomomi da suke jin dadin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cudanya da bil adama to ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a daki da daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi Steven Cousins shine shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not bothering a person.
Yace idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba. Kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri. Misali cikin minti 5 zuwa 6. Ba sa kuma neman customer ya ba su ladan aika ko tukwici. Sannan a matsayinka na customer idan zaka fita karban sakon a hannun mutum-mutumin ba sai ka ce barin tashi shirya ba babu wanda zaka dama.
You don't have to get dressed for them. You're not bothering anybody.
To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin, akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator. Sun sauya yadda suka dasa na'urar su. Idan har ana so mutum-mutumin ya ji dadin aiki, hakan kuma na buƙatar makudan kudade da lokaci. Saboda haka abinda muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin saboda ya samu damar danna maballin bude na'urar hawa sama da kansa to yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballin da ya kamata ya danna da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya kuma da zarar ya isa kofar ɗakin customer da aka aike shi za a sanar da customer sai ya fito ya karbi sakon Steven har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ce ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan, ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka, ma'aikata na matuƙar son sa. Dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
To har ila yau a jihar ta California ba aikin hotel kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hassan Tiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai da duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shine suna so kawo mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Letters Gresham da ta hada shirin. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Ta gaishe ka Muhammad Lalo. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dudumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe horo ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda dake nan Abuja.
Isa Lawal Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako dan ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta sakon email.
Sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga. Yace yadda gwamnonin Najeriya suka firgice tare da yin kumfar baki akan matakan da shugaba Buhari ya dauka na sauya fasalin kudin kasar. Hakan ya nuna cewa akwai abin da gwamnonin suke kullawa na yunkurin amfani da kudi a zaben da ke tafe a mako mai zuwa. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Yace zuwa ga al'ummar kasar mu Nijar da Najeriya a bisa zaben da ke tafa a Najeriya. Ku bar tashin hankali lokacin zabe, kowa yayi zabe lafiya. Babu wani tashin hankali kuma da fatan Allah ya ba mu shugaba mai kishin kasa. Amin simma amin. Sakon haɗin gwiwa daga Amina Adamu Malam Majori da Umar Babanya ya Sabon Gida da Abdullahi Aliyu Koya duk a jihar Jigawa suka ce to muna fatan hukumar zaben kasar mu Najeriya INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zabe a wannan zabe da ke tafe. Domin ta haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a kasar mu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin kasa da 'yan kasa ba masu fifita bukatun kansu sama da bukatun kasa ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace batun gaskiya har yanzu dai tamkar an gudule ba a tsira ba bisa ga ci gaba da amfani da tsohuwar naira 200 da shugaba Buhari yake ayi har zuwa 10 ga watan Afrilu. Amma su kuma takardar kuɗin 500,000 tuni suka dade da jama takarda. To ina amfanin baɗi barai? Allah ya kyauta. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Farida Zara Ufagi da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya. A cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau dinnan Juma'a. A karon farko Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin F-35 zuwa India a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornet da kuma B-1B Bombers yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar mata kayan yaki wato Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yaki na India na tsawon mako guda wanda ake yi a Bengaluru wanda kuma za a kammala yau dinin Juma'a ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin jirage kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar Amurka da India wadda ke dada ƙarfi a wannan lokacin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin Munich a yau dinnan Juma'a ta kafar bidiyo. Bara masu halartar taron sun yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da kar ya mamaye Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara ziyararsa ta sassan Turai daga yau dinnan Juma'a da halartar babban taro kan harkokin tsaro a birnin Munich. Zai kuma je Turkiya da Girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar Ukraine da Russia ta yi wato 24 ga watan Fabrairu a kuma daidai lokacin da Turkiya ke ci gaba da ayyukan ceto.
Ta masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana. sai kuma zuwa dare karfe 9:30 na agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lathers Gresham. Sai engineer mu na yanzu Patrick Jaya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alheri. Yanzu kuma sai a saki gyara sama domin sauraron shirin yau da gobe.